يا مسلما أهوى ولا يهواني
قلبي بكى
متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي
دكان يبو دا غوديا سنتبتا غا الله سبحانه وتعالى منا غودي مسا منا نيمان تيمكونسا دا آغا جنسا دا كلا وسا وان دا الله تعالى إشريشي شيني تككين شريي wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da daukaka da daraja su tabbata a bisa cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako in ba a manta ba a baya mun yi magana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fataho Makka da kuma yadda ya je Taif da kuma abin da ya faru a yakin Hunain bayan dawowar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama gida daga yakin Taif da kamar wata 6 kamar yadda Fathul Bari ya kawo cikin juz'i na 8 shafi da 84 haka nan kuma Asira Annabawiya as-Sahiha ta Dr. Akram a cikin juz'i na 2 shafi na 522 cewa a cikin watan Rajab shekara ta 9 bayan hijira aka fita yakin Taboka kamar yadda yazo a cikin Ar-Rahiqul Maktum shafi na 432 Taboka tana arewacin Hijaz tsakaninta da Madina kilomita 778 a wannan lokacin Larabawa da suke zaune a wannan yanki na Quda suna karkashin mulkin Romawa ne wannan yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fita wanda shine yaki na karshe daga cikin yakukuwansa kuma mafi nisa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jagoranta da kansa malamai sun yi sabani game da dalilin fita wannan yaki kamar haka domin dauko fansa na kashe masinjan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna Al-Harith bin Umair Al-Azdi wanda wani mai suna Shurahbil bin Amru Al-Gassani ya kashe shi tare da cewa ba a kashe masinjan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai ba sai wannan shine na farko shine na karshe cikin masinjojin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wanda aka kashe malamai ne bi suka ce domin daukar fansa komandojin yaki nan na mu'tata da aka kashe wato su ukun nan Zaid bin Haritha da Ja'far bin Abi Talib da Abdullah bin Rawaha masu kauli na uku suka ce domin labari ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Rumawa sun hada kai da wasu kabilun Larabawa wato suna shirin kawo wani gagarumin yaki zuwa Madina da niyyar kawo ƙarshen addinin musulunci to wannan hatsari da aka ji shine dalilin fitar Annabi sallallahu alaihi wasallama in ji malamai na uku masu fadar dalilin fita yakin Taboka na hudu dalilin wannan yaki shawara ce daga gurin wasu mutane cewa kasar Sham kasa ce ta annabta da annabawa kuma tafi kusa da garuruwan da suke da kusa da wato gwamnatin musulunci sannan kuma guri ne da yake da wato muhimmanci ga musulmi ta bangaren tattalin arziki da siyasa da zamantakewa da haka duk wanda wato ya iya juya kasar Sham to yana da ragamar juya kasar Larabawa da kawayenta da makotanta domin daular da tafi karfi a duniya a wannan lokaci tace daular Rum kuma wannan yaki yana wato ainihin wato tabbatar da wani abu ne na ƙarin ƙarfin musulmi a wannan yanki kuma da kawar da barazanar da ake ji na Rumawa waɗanda za su iya afkawa musulmi a kowane lokaci masu dalili na biyar suka ce dalili cewa wasu Yahudawa suka zuga musulmi domin su shiga hatsarin yaki da Rumawa don suna ga kamar yaki da Rumawa ba zai ba musulmi nasara ba saboda irin yawan da suke da shi masu dalili na shida suka ce an fita ne kawai domin yada addinin Allah da kare shi wanda dama shine manufar jihadi a yada addinin Allah a kuma kare shi a kuma shigar da waɗanda ba musulmi ba cikin musulunci kuma a yada zaman lafiya da adalcin musulunci a bankasa wannan yaki na Taboka ya bambanta da sauran yakukuwa ta fuskoki da dama na daya nisan inda za a ba taba zuwa yaki mai nisan sa ba na biyu yawan kafiran da za a fuskanta wanda a can baya ma mun yi bayani a yakin mu'tata su kansu wato Roma sun fito da soja 100,000 kuma Larabawan da suke goya musu baya sun fito musu da runduna 100,000 wanda suka yi alliance gabaki ɗaya domin a yaki musulunci na uku tsananin rana a wannan lokaci ana tsananin rana sannan na hudu matsi na tattalin arziki da ake ciki a wannan lokaci wanda ba kowa ne zai iya daurewa ya fita a cikin wannan fatara da yunwa da ake fama da shi ba. Na biyar, za a rabu da iyali na tsawon lokaci, ba kuma wanda yake da tabbas dawowa, don haka dole sai kayi shiri, kayi wasiya, kayi bankwana da iyalanka. Daidai lokacin da kayan amfanin gona ya fara nuna, wato shine wato abin hali na shida da ake ciki a wannan lokaci, don haka akwai jarabawa, manomi yayi noma ya kusa girbi, ko kuma ƴaƴan itace sun nuna ya kusa tsinka, a ce a zo a fita yaki ba tare da an tsinka ba, an sha wahalar noma ba a kuma ci gajiyar abinda aka noma ba, a ce a zo a fita yaki, a cikin wannan akwai wato wani abu. Saboda waɗannan dalilai da makamantansu yasa wannan yaki ya zama jarabawa, domin tantance muminai na gaskiya masu ƙaunar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama da musulunci, fiye da kawunansu da dukiyarsu da ƴaƴansu da matansu da iyayensu da duk duniya gabaki ɗaya, da kuma bara gurbi munafikai masu wato raba kafa, ƴan jabu maƙaryata waɗanda suke wato a cikin imaninsu da kuma musuluncinsu, wanda dama an sharɗanta mana cewa dukkanmu ba za mu zama musulmi ba, ba za mu bar mumini ba, sai mu fi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yadda muke san kanmu da dukiyarmu da ƴaƴanmu da matanmu da iyayenmu gabaki ɗaya. Duk wanda bai fi san manzon Allah fiye da kansa da babarsa da matarsa da ƴarsa da babansa da duk duniya ba, to bai zama mumini ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito fili ya bayyana wa musulmi inda za a domin su yi shiri sosai, su yi tanadi isasshe, kuma yasa aka yekuwa kabilun Larabawa na birane da na ƙauyuka, domin su fito da dakaru da masu taimaka musu da taimako na kuɗi da kayan aiki, domin wannan yaƙi gagarumi mai hatsari da za a fuskanta, kamar da yazo a cikin Asira Annabawiya As-Sahiha ta Dr. Akram da Ar-Rahiqul Maktum. Sahabbai sun yi iyayensu wajen ciyar da wannan wato rinduna da bata gudunmawa. Waɗanda suka fi kowa taimakawa a wajen wannan yaƙi su ne Usman bin Affan. Ya bayar da raƙumi 200, azurfa uƙiya 200, dinare 1000, doki 100, da guzurinsu da wahalharinsu da kuma ɗaukar nauyin waɗanda za su hau kan dokin a fita yaƙi. Na biyu, Sayyidina Abubakar ya bayar da dukiyarsa duka saboda Allah. Na uku, Abdurrahman bin Auf ya bayar da uƙiya 2000. Haka Sayyidina Umar ya bayar da rabin dukiyarsa gabaki ɗaya, ya ɗauko dukiyarsa rabi ya bayar, shi ko Abubakar ya bayar da duka. Da haka a ranar an ga farin ciki da sakin fuska da murmushi da annashuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan irin yadda sahabbai suka sadaukar da dukiyarsu saboda Allah. Sannan akwai Abbas da Talha da Sa'ad bin Abi Waqqas da duk wani wanda Allah ya hore masa, sun yi iyayensu wajen wato bayar da gudunmawa domin cin nasarar wannan rinduna. Muhammad bin Maslamata ya bayar da dukiya shi ma mai yawa, dukkan sahabbai kowa ya kawo abin da Allah ya hore masa. Abin da ya sa sunayen waɗancan ya fi fitowa saboda su suna da wadata sosai, ba kamar sauran ba, don haka aka fi jin sunansu a wajen ciyarwa. Haka mata sahabbai sun yi ta aiko da kuɗi da kayan adonsu na zinare da azurfa domin taimakon addinin Allah, kamar awarwaro, ɗan kunne, manduwa, sarƙa, zobe, bajo da duk wani abu da suka san cewa za a iya siyar da shi domin a taimaki addinin Allah, mata suka dinga turo da shi daga cikin gida. Dama mata an san su wajen taimakon addini da tausayi da sakin jiki wajen addinin Allah. Mata ba kasafai ake samun munafikai da yawa ma a cikinsu ba, saboda sun za su yi abu da gaske suke yi. Wasu sahabbai da ba su da hali sai suka dinga wato yin dako domin su sami abin da za su taimaka addinin Allah. Akwai wani sahabi da ake kira Abu Khaisamah al-Ansari, ya kawo dabino kwano ɗaya, ya je ya yi dako, aka ba shi dabino kwano biyu, ya kai wa iyalansa kwano ɗaya su ci, ya kawo taimakon addini kwano ɗaya. Akwai wani sahabi mai suna Abu Aqil ko Abu Uqayl, ya bayar da rabin kwano na dabino, shi abinda Allah ya hore masa kenan, kuma abinda zai iya taimaka addini kenan. Har munafikai suka koma gefe suna zumbe, in ka bayar da yawa su ce ka nuna wa Allah kai ne shine, wato kai riya, in ka bayar da kaɗan kuma su yi tsaki su ce mai Allah zai yi da kaɗan, wato sun shi munafiki ba a fita, in kai abin kirki ya zage ka, in kai abin tsiya ya zage ka, tunda shi ba zai iya abin kirkin ba. Har wato akwai wani sahabi mai suna Ulbatu bin Zaid, wato ya rasa abin da zai bayar, shi rabin kwanan na dabinan ma bai mallaka ba, da haka sai ya fashe da kuka, ya dinga rusa kuka dan ya rasa abin da zai bayar. Daga ƙarshe ya tashi ya salla raka'a biyu, yace Allahumma innaka qad amarta bil jihadi war ragabta fihi wa lam taj'al inda indi ma ataqawa bihi ma'a rasulika sallallahu alayhi wa sallam وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسدي أو عرضي. Ice ya Allah hakika kai umarni da yin jihadi kuma ka kwadaitar ayi jihadi amma baka sanya a hannuna abin da zan samu karfin guyuwa da shi wajen taimakon annabinka sallallahu alaihi wasallam ba wajen jihadi don haka nayi sadaka da duk ga kowane musulmi a bisa abin da ya aikata a gare ni na zalunci a gangar jikina ko a mutunci na ma'ana duk wanda ya cuce ni to na yafe masa abin da zan iya yi kenan tunda ba ni da hali bari in yafe wa musulmi abinda suka yi min ba daidai ba duka na yafe musu komai suka yi min na yafe musu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaji haka sai ya ce Allah yayi masa gafara wato Allah yayi wa shi wannan sahabi gafara kamar yadda suka cikin al-Isaba juz'i na 4 shafi na 546 da na kuma 548 kuma yazo a cikin asira an-nabawiya as-sahiha na Dr. Akram cikin juz'i na 2 wasu sahabbai da suka rasa abin da za su bayar sai suka fashe da kuka su ne akwai Salim bin Umair akwai Abu Layla al-Mazini akwai Amr bin Anamata akwai Salamatu bin Sakhar akwai Al-Irbad bin Sariya akwai Abdullah bin Mughaffal Ma'aqil bin Yasar Abu Banu Muqarrin Abu Masu akwai waɗanda suka wato ainihin waɗannan suna daga cikin mutane waɗanda suka rasa abin da za su bayar naka suka fashe da kuka wanda har aya ta sauka a cikin suratul tauba game da su Abu Musa ya aiko da jama'ar sa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su abin hawa da guzuri domin su fita yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu abin da zai iya ba su na hawa ko ba zai iya daukar nauyin su ba da haka su ma sai suka fashe da kuka daga baya-bayan an samu taimako daga wasu annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka kirawo su yace musu ga abin hawa an samu ku zo ku hawo kamar yadda yazo a cikin sahihul bukhari munafikai kuwa suna gefe suna nan suna ta zumbe da rada da munafinci da gulma wanda shine babban aikin munafikai ba abinda suka iya sai wannan
ya musliman ahwa wala yahwani
qalbi baka
mutasailan an ikhwati al-imani afwan akhi
bayan gama shiri tsaf manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa Taboka ranar Alhamis shekara ta 9 a cikin watan Rajab kamar da yazo a cikin Ar-Rahiqul Makhtum shafi na 437 ya bar wakilai masu kula da gari da iyalansa akwai sayyidina Aliyu wanda yace ya kula da iyalan gidansa akwai Muhammad bin Maslamata ko Siba'u bin Urtufata wadanda aka ce su kuma su kula da Madina wanda bayan fitar annabi sallallahu alaihi wasallama munafikai suka dinga wa sayyidina Ali zumbe cewa annabi ya bashi a gida ne saboda rakinsa ko kuma saboda rashin karfinsa wanda sun san duk jaruman duniyan nan da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu kamar sayyidina Ali da aka da yaji haka yaje ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace kwantar da hankalinka kai matsayinka a guri na kamar matsayin wato Harun ne a wajen annabi Musa da aka yaji dadi ya koma ya ci gaba da kula da wannan malaman tarihi sun yi sabani akan yawan rundunar da aka fita da ita wannan yaki na Taboka Bukhari ya rawaito a hadisin Ka'ab bin Malik yace والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يجي مسلمين da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawan gaske littafi wato kamar kace register wato ba za ka iya tattara su a cikin littafi guda ba ko littafi na mai kiyayewa ba zai iya kiyaye su a cikin guri guda ba kamar da sun fatahul bari juz'i na 8 shafi na 113 muslim ya rawaito a wata riwayar cewa yaziduna ala asharatil alaf wato yawan su yafi wato 10,000 cikin muslim juz'i na 8 shafi na 112 hakim ya rawaito da ibnu ishaq cewa su 30,000 ne haka nan abu zur'atar razi ya ce su 40,000 ne cikin fatahil bari juz'i na 8 shafi na 118 haka zaid bin sabi ya ce sun kai mutum 30,000 wanda wannan riwaya ita aka fi rinjayawa ni 30,000 din a cikin magazi na waqidi cikin juz'i na 3 shafi na 996 amma mafi yawan malaman tarihi sun tafi akan cewa su 30,000 din ne a cikin asira annabawiya as-sahiha da zadul ma'ad da ar-rahiqul makhtum da na Dr. Akram juz'i na 2 shafi na 437 da sun tafi akan cewa wato adadin nasu wato 30,000 ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba tutoci babbar tuta ya bayar da ita ga sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu sannan ya bayar da tuta mai binta ga Zaid bin Az-Zubair bin Awwab sannan ya bayar da tuta ta Ausu wato kabilan Ausu daga cikin Ansar ya bawa shugaban su Usaid bin Hutair haka nan ya bayar da tuta Khazraj wato ɗaya da kabila din ta cikin Ansar ga Abu Dujana ko kuma Habbab bin Munzir al-Habbab bin Munzir kamar da yazo cikin Dabaqatu Ibn Sa'ad juz'i na 3 shafi na 169 da kuma Magazina wa Al-Waqidi juz'i na 2 shafi na 196 da kuma Ibn Sa'ad sannan sauran kabilu aka ce su ma kowa ya kawo ɗaya daga cikin shugaban su da za a danka tuta a hannun su hikimar wannan shine in kowace kabila akwai tutar ta to wannan zai fi jarumta a filin daga domin kowace kabila in aka bata ta kiyaye wani bangare in aka samu aka zo musulmi ta wannan bangare to wannan kabila za a zarga da haka kowace kabila za ta yi iyayin ta ta gaba a cimma musulunci ta bangaren da aka bata tsaro ba wannan wata dabara ce ita ma ta yaki muka ce Hausawa su tsare bangare kaza Fulani su tsare bangare kaza Yarabawa musulmi su tsare bangare kaza waye su tsare Bare-bari su tsare bangare kaza to sai a ce kowa ya iyayin sa ya gaba ta bangaren sa musulunci ya kai kasa ba to wannan zai kara musu jarumta kowace kabila za ta yi karfin hali ta ga tayi abin kirki a wannan guri kabilar kuma Banu Malik bin Najjar suka bayar da tutar su ga Zaid bin Thabit haka nan kuma kamar da yazo Banu Amr bin Auf suka bayar ga Abu Zaid haka nan Banu Salamata suka bayar ga Mu'az bin Jabal kamar da yazo a cikin wato Tarikh Dimashq juz'i na 1 shafi na 416 na Ibn Asakir da kuma Asira An-Nabawiyya As-Sahiha juz'i na 2 shafi na 532 haka dai wannan shiri ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama shiri tsab ya kama hanya bayan ya gama shiri ya raba tutoci tare da wannan makekiyar runduna a wannan wato yaki mai tsananin nisa ga tsananin wato kishirwa ga rashin ruwa ga karancin kayan aiki amma tare da haka ga karancin tattalin arziki ga wuya da ake ciki amma Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kare addinin Allah ya fita tare da wannan sahabbai nasa masu daraja bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama hanya yayi nisa to ko wadanda aka bari a gida wadanda basu je yaki ba su wadannan sun kasu gida-gida akwai wadanda Annabi ya ba su tsaron Madina wadannan suna da uzuri kamar Sayyidina Ali da wancan sahabi da kuma sauran sahabbai da aka ce su tsare Madina dan ba za a fita yaki duka a bar gari ba kowa ba dan an bar baya kenan da wani abu da aka dole a bar wasu su tsare gari akwai mata da yara da tsofaffi da marasa lafiya wadanda su wadannan tuni da ma Allah ya musu uzuri a cikin Alkur'ani sai wasu daga cikin sahabbai wadanda suka ki fita yaki ba tare da uzuri ba wanda zamu yi bayanin su sune Ka'ab bin Malik da Murarah bin Rabi' al-Amri da Hilal bin Umayya al-Waqifi da sauran su yan kadan kamar su wato Abu Zar al-Ghifari wanda daga baya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abu Khaisamah al-Ansari wanda shi ma daga baya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma su ukun nan basu je yaki ba kuma ba su da wani uzuri da za su bayan na ƙarya ko na gaskiya wanda za a karba face kawai dai sakaci da aka samu wanda ana samun sa kuma dan lokaci bayan lokaci to daga baya su ma bayan sun wahaltu aka yi musu gafara waɗannan manyan sahabbai da na ansar guda biyu daga cikin su sun je yakin Badar ɗaya kuma da shi aka diya kukuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama in ka dauke Taboka da Badar wato shine Ka'ab bin Malik akwai kuma wasu gungun munafikai sun kai su 80 waɗanda dukkan su basu je yaki ba kuma dukkan su ƴan Madina ne saboda yawan mayaka sun dauka ba za a gane rashin zuwan su ba kowa ya je boye a gida yake fita dan suna ga kamar wannan yaki ba za a ci nasara ba da kuma wasu kauyawa su ma sun kai su 82 daga kabilar Banu Gifar waɗanda suka ki fita yaki saboda munafunci cikin Fatahul Bari juz'i na 8 shafi na 119 yazo da bayani gamsashe akan waɗannan din bayan fita bayan tafiya ta fara nisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara tambayar wasu mutane da ya san su amma bai gan su ba irin su wato Kaltum bin Hussein al-Ghifari haka bayan ya isa Taboka ya tambayi Ka'ab bin Malik cewa me yasa bai ga Ka'ab bin Malik ba da sauran ire-iren waɗannan waɗanda ya san manyan mutane ne masu daraja amma kuma ya duba bai gan su ba wanda suratul Tauba ta sauka ta yi bayani dalla-dalla game da yadda mutane suka fita wannan yaki da kuma waɗanda suka ki fita da masu uzuri da marasa uzuri da waɗanda suka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uzurin ƙarya suka ki fita yaki tare da shi to waɗannan duka Allah ta'ala yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani game da su kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da tafiya to bayan an kai wani guri da ake kira Wadil Qura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga an kusa zuwa gidajen samudawa sai ya ce wa sahabbai in mun isa wancan gurin kada kowa isharuwa a gurin kuma ku samu mayafi ku rurrufe kawunan ku ku wuce kuna kuka domin wannan guri an saukar da azaba an halakar da mutanen gurin gaba daya ba abin da Allah ya bari sai gidajen su da hakan an zo gurin kowa ya rufe fuskar sa ya wuce yana kuka don kada musibar da ta fada musu ta shafe ku kamar da yazo a cikin sahihul bukhari juz'i na 1 shafi na 637 waɗannan sahabbai suka bi abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗa ana zuwa wannan guri kowa ya rufe fuskar sa suka yi gaggawa suka wuce wannan guri da wato gidajen samudawa to akwai kishirwa da ta damu wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah ka ce kan mu sharuwa a gurin can kuma ga kishirwa ta dame mu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗaga hannunsa ya roki Allah nan take Allah ya turo girgijiya ta yi ruwan sama kuma gashi gurin ma ba ruwa amma aka yi ruwan sama dan a nuna mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zuwa cikin ar-rahiqul maktum juz'i na 4 shafi na 437 bayan an kusa kaiwa Taboka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbai da in sun isa Taboka kada kowa ya sha ruwan Taboka saboda ruwan ba shi da kyau sannan kuma dan kadan ne yace kowa ya hakuri su bari sai ya iso bayan an je wasu sahabbai guda uku suka riga zuwa gurin suka yi maza suka sha ruwan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya musu fada ya kuma ɗebi ruwan gurin yayin alwala sai ya mayar cikin rijiyar wanda ta kafe da ruwa baya fitowa sai ya kira ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ake kiransa Mu'adh bin Jabal yace yushiku ya Mu'adh in tana bika hayatun antara ma hahuna kadmuli ajinanan yace ya Mu'adh in Allah ya maka tsawon rai yau da gobe zaka ga gurin nan ya zama babban gona ana noman rani har yanzu wannan yanki na Taboka yana dauke da wannan arziki sakamakon wannan ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya alwala a cikin koko ya mayar cikin wannan rijiya sai Allah ya batta da ruwa har yanzu ana samun ruwa a gurin kamar da cikin sahihu muslim juz'i na 2 shafi na 246 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a Taboka rundunar rumawa kuma sun gudu jin labarin ga annabi nan tafe dan haka kowa sai cika wandansa da iska suka gudu suka bar gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka a wannan guri ya ga babu kowa sai wani wato sarkin gurin da ake kiransa Yuhannatu bin Ru'bata sarkin Aila yazo suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi dama ba ruwansa a cikin wannan yaki daga jin haka kabilan da suke wannan yaki yanki kamar irin su Jarba'u irin su Azruhu su ma suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya sa aka rubuta takarda ta yarjejeniya da sulhu tsakaninsa da su bayan kwanaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Khalid bin Walid zuwa wani guri da ake kira Ukaydiru can cikin Dumatul Jandali tare da soja 420 ya gaya musu za su je su sami wani sarki wanda ake kiransa wato ainihin sarkin Ailatu za su same shi cewa yana nan yana farauta da haka su kamo shi su taho da shi sahabbai suka tafi wannan guri suka je suka kama shi aka zo da shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya nemi ayi sulhu manzon Allah ya sulhu da shi ya kuma wato ainihin kyale shi to nan zamu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a wannan mako a cikin bayanin da muke na fitar annabi sallallahu alaihi wasallama yakin Taboka insha Allah mako na gaba zamu dora inda muka kwana a madadin wanda ya dauka mana wannan shiri Musa Suleiman Dutse da kuma ni mai gabatar da wannan shiri na kundin tarihi da kuma shashin addinin musulunci na gidan Radio Freedom nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
mutasailan an ikwatil imani afwan akhi